ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الاثنين غوما غوتا جماد الثانية هجرانا لشكرا دبودة داري حدودة تلاتين دايا واندى يدي دايا إشرين دا حدودة غوتا بيار شكرا تدبو بيودة غوما. Za mu gabatar da bayani game da hadisi na goma, littafin arba'una hadis na al-Imam an-Nawawi insha Allah. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, an karbo hadisin daga Abu Huraira, sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah yace, inna Allah ta'ala tayyibun, lalle Allah madaukaki mai tsarki ne. الطيب بمعنى الطاهر. كذوب النهاية في غريب الحديث والآثار مجلد نوك شافي ندريد أربعين دتقوص. النبي صلى الله عليه وسلم يتشي للي الله مدوك كيمي تركيني لا يقبل إلا طيبا، سنكما الله بايا كربون أيكي سيمي تركي. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، لله الله مدوكي مي تركي ني بايا كربن وانا ايكي سي مي تركي. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، كما لله الله ياي أمرني كما سو إيماني إرن أمرنن دا ياي ومن زننسا. فقال تعالى سي الله مدوككي يتي سورة المؤمنون آية 51، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا كو من زني كوشي دغا تركاكا، إذن ذا كوشي أبنشي مي تركي، واعملوا صالحا كما كوي أيكم قري. وقال تعالى في سورة البقرة، سنة الله مدوككي يفدا سورة البقرة آية 172، يا أيها الذين آمنوا يا قوة لندسك إيماني خذوا من طيبات ما رزقناكم كتشدك تركا كان أبند مك أزرتاكو. كرشان آية شيني واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، ومكو يقول دياغا الله إن دي شي الله نكوكي بوتا. كاغا الله ياي أمرني غمان زني sannan yayi irin wannan umarni ga masu imani. Inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Abu Huraira yace thumma dhakara ar-rajula, sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci labarin wani mutum, yutilu safara, wannan mutumin yayi doguwar tafiya, ash'atha, mai gizo babu tsifa, agbara, mai kura babu wanka. Idan mutum yayi tafiya mai tsawo yana samun waɗannan sifofi guda biyu, akan samu lokacin da ba shi da halin tsifan gashin kansa, a same shi cikin yanayi da bai iya samun damar yin wanka. yamuddu yadayhi ila samaa, ya miƙa hannayensa zuwa ga sama, yana cewa ya rabbi ya rabbi, ya ubangiji ka bani kaza, ya ubangiji ka bani kaza. Wa mat'amuhu haramun, alhali abincinsa haramun ne. Wa masharabuhu haramun, kuma abin shansa haramun ne. Wa malbasuhu haramun, kuma suturar da ya sanya haramun ne. Wa gubbiya bil haram, kuma an rene shi da haram. Fa anna yustajabu lahu, ta ina za a amsa masa addu'an shi? A wata riwayar fa anna yustajabu li zalika, ta ina za a amsa ma wannan mutumin addu'an da ya yi? Rawahu Muslim, wannan hadisin al-Imam Muslim ya rawaito, yana cikin kitabuz zakat, babu qabuli sadaqa min al-kasbi tayyibi wa tarbiyatiha, hadisi na 1115. Hakanan al-Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin fi abwab tafsir al-Qur'an, suratul Baqara, hadisi na 2989. Ka duba Tuhfatul Ahwazi, mujallal na 8, shafi na 266. Ibn al-Mubarak ya rawaito hadisin a cikin kitabuz Zuhdi, hadisi na 456, da Ishaq bin Rahaway a cikin musnadinsa, hadisi na 168, da Al-Hafiz Abdurrazzaq a cikin Al-Musannaf, hadisi na 8839, da Al-Imam Ahmad cikin Musnad, hadisi na 8570, da Al-Imam Al-Bukhari fi Raf'il Yadayn, hadisi na 86. Sannan yana cikin Al-Amali, hadisi na 92, da littafin Al-Imam Ad-Darimi a cikin Sunan ɗinsa, hadisi na 2773, da Al-Imam Al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman, hadisi na 1166. Hakanan Al-Imam Al-Baghawi cikin Sharhus Sunnah, Allah ya ji kansu. Wannan hadisin na Abu Huraira, hadisi na 10, littafin Arba'un An-Nawawiyya, yana karantar da darussa da dama. Muhimmai daga cikinsu guda huɗu ne. Darasi na farko, Allah maɗaukakin sarki ya siffanta mana yadda yake shi kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna Allah ta'ala tayyibun, lalle Allah maɗaukaki mai tsafta, bi ma'ana mai tsarki ne. Wannan yana nuna cewa shi Allah mutanazzihun anin naqa'is wal uyubi kulliha, Allah maɗaukaki ya tsaftata, ya tsarkaka daga dukkan wata naƙasa da kuma wani aibu. Ba a jingina kowane irin aibu ga Allah maɗaukaki. Wannan shi ne ma'anar inna Allah ta'ala tayyibun, duk wata siffa da ka samu illa a jikinta, to kada ka danganta ta ga Allah maɗaukaki. Allah maɗaukaki mai tsarki ne. Wannan yasa aka samu hujja cewa kalma ta at-tayyib tana cikin sunayen Allah maɗaukaki, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ba mu Allah wannan sunan. Dama malamai suna cewa sunayen Allah at-tauqifiyya ne. Idan aka ce at-tauqifi, ana nufin babu inda musulmi yake da damar shigar da ra'ayinsa. Baka da ikon ƙirƙiro suna ka jingina ga Allah maɗaukaki, sai dai abinda Allah ya kira kansa, ko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da wannan sunan. Gashi manzon Allah ya kira Allah da sunan at-tayyib, inna Allah ta'ala tayyibun, lallai Allah maɗaukaki mai tsarki ne. Akasarin mutane ba sa sanin cewa sunayen Allah maɗaukaki wanda ke hannayenmu dinnan, waɗanda ake karantar da iyalanmu da ‘ya’yanmu, hadisin da ya rawaito waɗannan sunaye na Allah maɗaukaki bai inganta ba. Wannan hadisin na al-Imam Muslim, hadisin Abu Huraira, hujja ce da take nuna cewa wancan hadisin bai inganta ba, saboda ko at-tayyib yana cikin sunayen Allah maɗaukaki, babu shakka, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kira Allah da wannan sunan, inna Allah ta'ala tayyibun, lallai Allah maɗaukakin sarki mai tsarki ne. Daga cikin asma'ullahil husna wanda muke karantawa a yau da kullum, akwai kalmar at-tayyib. Ga wanda ya haddace sunayen Allah maɗaukaki 101 ɗin nan, shin akwai at-tayyib a cikinsu? Babu kalmar at-tayyib cikin sunayen Allah maɗaukaki, waɗanda muke mu'amala da su a yau da kullum. Wannan wani dalili ne da ke nuna maka cewa hadisin da ya ruwaito waɗancan sunaye na Allah bai inganta ba. Babu shakka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana da sunaye 99 ɗari ba ɗaya, wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka. Hadisin yana sahihul Bukhari, hadisi na 2736, yana sahihu Muslim, hadisi na 2677, hadisin Abu Huraira. Allah shi ƙara masa yarda. Allah maɗaukaki yana da sunaye 99 ɗari ba ɗaya, wanda ya kiyaye waɗannan sunaye zai shiga aljanna. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin Majmu'u Fatawa mujallad na 6 shafi na 383 yace ta'ayinuha laysa min kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam. Ayyana sunayen Allah 101 din nan bai samo asali daga maganar manzon Allah ba. Babu shakka annabi ya ce Allah yana da sunaye 101 99 tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida. Allah yana da sunaye 99 ɗari ba ɗaya kenan, wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Amma babu hadisi guda ɗaya wanda ya ayyana sunayen nan na Allah maɗaukaki. Don haka wannan hadisin da kake karantawa, Allahu ar-Rahmanu ar-Rahimu al-Maliku al-Quddusu salamu al-Mu'min المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المؤز المذل السميع البصير. وذنن باقي دايان سو حديثن سو باي انغانتا با روايه تاع الامام الترمذي وان باين الامام الترمذي يا كاو حديثن كدوب سنن الترمذي حديثي نا 3507 yace wannan hadisin bakon hadisi ne, hadisin garebu. Malaman hadisi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace baki ɗayan su bittifaqi ahli al-ma'rifati bi hadisihi, malamai da suka san ilimin hadisi baki ɗaya sun tabbatar da cewa ba a taɓa samun hadisi guda daga bakin manzon Allah wanda ya ayyana sunayen Allah 101 ɗin nan ba. Babu shi, babu wannan hadisin. Don haka Muhammad Nasiruddin al-Albani ya ƙarfafa cewa wannan hadisin da ya ruwaito sunayen Allah nan bai inganta ba. Ka duba Da'ifu Ibn Majah hadisi na 776, Da'ifu Sunan Tirmizi hadisi na 3507, Da'ifu Jami'i Saghir hadisi na 945, da kuma hadisi na 946. Muhammad ibn Salih al-Usaymin ya bi kan waɗannan hadisai ya tabbatar da abin da malaman hadisi suka hukunta akan wannan riwaya, cewa hadisin bai inganta ba. Yana cikin Majmu'u Fatawa na Ibn Usaymin mujallad na 3 shafi na 275. Daɗaɗɗun malamai irin Ibn Hajar al-Asqalani sun yi maganganu akan waɗannan hadisai waɗanda suka jera sunayen Allah maɗaukaki. Ibn Hajar cikin Fathul Bari mujallad na 11 shafi na 215 yace laysatil illatu inda shaykhaini al-Bukhari wa Muslim, yani idan aka ce ash-shaykhain ana nufin al-Imam al-Bukhari da kuma al-Imam Muslim. Ibn Hajar yace illar bata wajen su, hadisin da suka ruwaito gaskiya ne. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yace Allah yana da sunaye 99 ɗari ba ɗaya, wanda ya kiyaye sunayen nan zai shiga aljanna. Iyakan abinda manzon Allah ya faɗa kenan. Sai aka samu wani malami da ake kiransa Al-Walid bin Muslim Maula Bani Umayya, ya rasu hijira na da shekara 195, shekarunsa 1236 da mutuwa yau. Allah ya ji kanshi. Wannan malami yana da kokari wajen ruwaito hadisan Abu Huraira sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. A lokacin da ya kawo hadisin da Abu Huraira ya ruwaito, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman
mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-janna. Da ya kawo hadisin a maimakon ya tsaya haka sai ya cusa fahimtarsa shine sai ya rubuta Allahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam ya jera fahimtarsa don haka bai bambanta maganar manzon Allah da kuma nashi fahimtar ba sai hadisin ya zama to kamar magana ce guda daya don haka in ka karanta sai ka dauka daga farkon magana har zuwa ƙarshen ta magana ce ta Annabi Muhammad alhali maganar manzon Allah ta tsaya akan man ahsaha dakhala al-janna sannan sai ya kawo nashi fahimta yace to a fahimta na waɗannan sunaye na Allah madaukaki 101 sune Allahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min ya jera har zuwa ƙarshe wannan ita ce riwaya ta al-Imam Tirmidhi domin riwaya kashi uku ne game da waɗannan sunaye na Allah madaukaki 101 akwai riwaya ta al-Imam Tirmidhi wanda shi wannan malami da ake kiransa al-Walid bin Muslim mauda bani Umayya shi ya shigar da fahimtarsa cikin wannan hadisi sai aka dauka waɗannan sunaye 101 dukkan su annabi ne ya faɗe su alhali fahimta ce ta wancan malamin akwai kuma malamin da ake ce masa Abdul Aziz bin Al-Husayn hadisin shi ne wanda al-Imam al-Hakim ya kawo shi ma ya jera nasa fahimta akan sunaye 101 na Allah madaukaki akwai kuma Abdul Malik as-Sana'ani riwayarsa tana cikin Sunan Ibn Majah waɗannan mutane guda uku baki ɗayansu malaman hadisi suna cewa ba a ɗaukan hadisin kowane ɗaya daga cikinsu dalili saboda an same su da illa kowane ɗayansu yana da wata illa wadda take hana a karɓi hadisinsa ka duba bayanin al-Amir as-Sana'ani mawallafin Subul Salam ka duba littafin Subul Salam mujallad na 4 shafi na 108 al-Amir as-Sana'ani yace ittafaqa al-huffaz min a'immatil hadis anna sardaha idrajun min ba'dhi ar-ruwati baki ɗaya malaman hadisi fahimtar su ta zo daidai akan cewa jera waɗannan sunaye na Allah madaukaki 101 bai samu asali daga manzon Allah ba duka malaman hadisi baki ɗaya malaman hadisi fahimtar su ta zo daidai akan cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taba kirga sunayen Allah 101 din nan ba illa dai ya bada labari cewa Allah yana da sunaye 101 man ahsaha dakhala al-janna wanda yake yaye waɗannan sunaye zai shiga aljanna amma waɗannan malamai guda uku al-Walid bin Muslim mauda bani Umayya riwaya ta al-Imam Tirmidhi kenan Abdul Malik as-Sana'ani ya kawo nashi fahimta tana cikin riwaya ta Ibn Majah sannan Abdul Aziz bin Al-Husayn a riwaya ta al-Imam al-Hakim ya shigar da nasa fahimta sai aka samu riwayoyi kamar kashi uku waɗannan riwayoyi gaba ɗayansu hadisai ne waɗanda ba su inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba don haka Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa yake magana akan riwaya ta al-Imam Tirmidhi da riwaya ta Ibn Majah yace ittafaqa ahlul ma'rifati bil hadith ala anna hataini riwayataini kaga riwaya guda biyu dinnan riwaya ta al-Walid maula bani Umayya wadda al-Imam Tirmidhi ya ruwaito da kuma riwaya ta Abdul Malik as-Sana'ani wadda take cikin Sunan Ibn Majah malaman hadisi baki ɗaya sun yi ittifaqi akan cewa laysata min kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam dukkan sai riwayoyin nan ba sa daga asali maganar manzon Allah wa innama kullum minhuma min kalami ba'd as-salaf kowane ɗaya daga ciki fahimta ce ta wani daga cikin malamai magabata ba wai magana ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ka duba daqa'iqut tafsir mujallad nabi shafi na 473 haka nan kuma shaykhul islam ya ci gaba da cewa lam yarid fi ta'yiniha hadithun sahihun anin nabi sallallahu alaihi wa sallam ba a taba samu hadisi ingantacce daga annabi wanda ya ayyana waɗannan sunaye na Allah 101 ba babu wannan hadisin wa ashharu ma inda an-nasi fiha hadithu Tirmidhi galibi hadisin da mutane suka rike wanda ya jera sunayen Allah 101 riwaya ce ta al-Imam Tirmidhi akasarin mutane sun fi riko da wannan riwaya riwaya ta al-Walid bin Muslim maula bani Umayya an Shu'aib an Abi Hamza yace wa hufadu ahli alhadith yaquluna hadhihi ziyada, malaman hadisi duka sun ce karin da aka samu cikin wannan hadisin har ma aka jera sunayen Allah 101 mimma jama'ahu alwalid bin muslim an shuyukhihi min ahli alhadith. Wannan malami shi ya tattaro fahimtar malamansa game da sunayen Allah 101 waɗanda ke cikin alqur'ani ya jera su bayan ya kawo hadisin manzon Allah. Sai yace wa fiha hadithun sanin ab'afa min hadha rawahu ibnu maja, baya ga cewa akwai riwaya ta ibnu maja wadda ita kuma ma ta fi riwaya ta al-imam at-tirmidhi rauni, ka duba al-fatawa al-kubra mujallad na 1 shafi na 217. Don haka zaka samu akwai sunaye na Allah madaukaki waɗanda suka inganta, amma babu su a cikin waɗannan sunayen Allah 101 din kai ka tsaya ka'in da na'in kana amfani da su, gani kake kamar su ne kadai sunayen Allah madaukaki. Alhali cikin waɗannan sunaye na Allah 101 din akwai guda 19 waɗanda bai dace a ce sunaye na Allah madaukaki bane. Sai dai babu shakka akasarin su an ciro su ne daga ayoyin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah. Ba kowace kalma ce kake cewa suna ga Allah madaukaki ba, ka san Allah yana da suna, sannan kuma Allah yana da siffa. Shi abinda manzon Allah ya faɗa shine inna lillahi ta'ala 99 isman. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana da sunaye 99, bai ce siffofi ba. Shi ko Allah yana da sunaye kuma yana da siffofi, waɗannan duka sun zo cikin alqur'ani da kuma hadisan Annabi Muhammad. To idan ka duba waɗannan sunaye 99 waɗanda muke amfani da su, zaka samu wasu daga cikin sunayen ba su ɗauki ƙa'idoji na sunayen Allah maɗaukaki ba. Sunan Allah yana da ƙa'ida, kafin a ɗauki wata kalma daga alqur'ani ko daga hadisin Annabi Muhammad a ce wannan suna ne na Allah, sai an kiyaye waɗannan ƙa'idojin. Don haka wasu daga cikin sunayen siffofi ne na Allah, wasu kuma siffofin ma na aiki ne, bai kamata a ce suna ne na Allah maɗaukaki ba. Sannan akwai waɗanda ma ba su inganta a cikin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah ba, an tattara su da ke fahimta ce ta wani malami, Allah ya ji ƙanshi, fahimta ce ta malami, ba magana ce ta Annabi Muhammad ba. Da a ce nassi ne na hadisi, babu shakka da ba a samu kuskure ba. Idan kana bin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ka dinga samun sunayen Allah waɗanda ba sa cikin waɗancan. Kamar misali wannan hadisin da muke karatunsa, hadisin Abu Huraira, inna Allah ta'ala tayyibun, lallai Allah maɗaukaki mai tsarki ne. Sannan gashi cikin waɗannan sunaye 99 babu at-tayyib, kuma daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wannan kalma, wanda babu shakka suna ne na Allah maɗaukaki. Misali kuma akwai al-witr, ya zo cikin wani hadisi na Abu Huraira wanda al-Imam Muslim ya ruwaito, hadisi na 2677. Wa inna Allaha witrun yuhibbul witra, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah witri ne kuma yana son witri. Shin akwai al-witr cikin sunayen nan 101? Kaga babu kalmar al-witr, kuma ga hadisin ta ya inganta. Sannan akwai al-jamil, Allah kyakkyawa ne, ya zo cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud, ka duba sahihu Muslim hadisi na 91, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allaha jamilun yuhibbul jamala, lalle Allah madaukaki kyakkyawa ne, dan haka Allah wato yana son kyau, yana son mutun yayi ado. Al-jamal at-tajammul, shi da kyau ado, wato Allah yana son ado saboda shi Allah madaukaki mai kyau ne. Sanan ne wasu suke kuskuren fassara at-tayyib da al-jamala. Wancan riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ta'ala tayyibun, lalle Allah madaukaki mai tsarki ne, wato sai suna cewa Allah mai kyau ne, wato kyakkyawa ne. Alhali akwai kalmar jamil daga cikin sunayen Allah madaukaki, wanda al-jamala ita ce kyau. Kaga al-jamil yana cikin sunayen Allah madaukaki ingantattu, gashi kuma babu shi a cikin asma'ullahil husna. Sannan akwai as-sitir, Allah mai suturtawa ne. At-Sittir ya zo cikin hadisin Ya'la bin Umayya, ka duba sahihu sunan abi dawud hadisi na 3387 inna allaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya'a was-satra allah madaukaki mai kunya ne allah mai suturtawa ne wato allah mai suturtawa ne allah yana son kunya allah yana son mutun ya zamanto yana suturta kansa wadannan sifofi ne na sunaye ne na allah madaukaki sun fito daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bana tamani cikin hadisin al-imamu tirmizi sunayen allah 101 din nan na hadisin al-walid bin muslim bana tamani akwai kalmar as-sittir ko akwai ga kuma hadisi yana cikin sahihu sunan abi daud hadisi na 3387 sannan akwai al-musa'ir allah shine mai kayyade farashin kaya wannan ya fito cikin hadisin anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha huwa al-musa'ir lalle allah madaukaki shine mai kayyade farashin kaya duk inda ka kai ga kokarin kai controlling farashin kaya baka iyawa saboda aiki ne na allah allah madaukaki shike sa abu yayi tsada allah kuma shike sa abu ya fadi farashin sa ya sauko hadisin yana cikin sahihul jami'i sagir hadithi na 1846 al-musa'ir bil haqiqa suna ne na Allah madaukaki sannan akwai ad-dayyan wanda ma hadithin sa yana cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin yadda siffar tashin kiyama za ta kasance hadithin abdullah ibn unais manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yahshuru Allahu al-ibada Allah zai tara bayi a filin hisabi fayunadihim bi sautin Allah zai kira bayinsa da wata murya bi sautin da wata murya inji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba manzon allah yace na nesa yana jin muryar allah kamar yanda na kusa yake ji allah zai kira mutane a lokacin da muka hadu a filin hisabi zai ce musu anal maliku ni ne sarki anad dayyan ni ne mai hisabi anad dayyan kaga ad-dayyan yana daga cikin sunayen Allah madaukaki wanda Allah yake kiran kansa da shi a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito amma baka samun kalmar ad-dayyan cikin asma'ullahi al-husna riwaya ta al-Walid bin Muslim maula bani Umayya sannan akwai al-Muhsin al-Muhsin yana cikin sunayen Allah madaukaki al-Muhsin shine mai kyautatawa shin a cikin asma'ullahi al-husna akwai al-Muhsin ga wanda ya haddace ko akwai al-hali al-muhsin yazo cikin hadisin sahabban manzon Allah mutum uku Anas bin Malik Shaddad bin Aws Samura bin Jundub radiyallahu anhum ajma'in kaduba silsilati sahiha mujallad na farko shafi na 761 da sahihul jami'i sagir mujallad na farko shafi na 194 kaduba irwa'ul galil mujallad na 7 shafi na 293 Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna allaha muhsinun lalle allah mai kyautatawa ne yuhibbul ihsan don haka yana son kyautatawa allah mai kyautatawa ne har ma aka samu cikin salafus salih kama daga tabi'ai zuwa ga tabi'ut tabi'ina an samu mutanen da aka musu suna abdul muhsin yadda malaman tarihi suka kirga zaka samu kamar mutum 70 malamai ne na sunna fitattu shahararru a duniya wadanda kowannan su an masa suna Abdul Muhsin saboda fatan a samu albarkan wannan sunan na Allah madaukaki Al-Muhsin amma kuma kalma ta Al-Muhsin bana tamani tana cikin asma'ullahi al-husna ga hadisin ta ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan akwai as-sayyid shugaba yana daga cikin sunayen Allah madaukaki hadisin abdullah ibn shakhir radiyallahu anhu kaduba sahihu sunan abi daud hadisi na 421 annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sayyidullah shugaba shine Allah kaga kalmar as-sayyidu ashe tana cikin sunayen Allah bare ma in ka dawo cikin alqur'ani kansa zaka samu sunayen Allah madaukaki wadanda babu su a cikin asma'ullahi al-husna in kana karanta suratul alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq menene a gaba خلق الانسان من علق سمي اقرا وربك الاكرم الاكرم سنان الله مدوكي الله يكي اقرا وربك الاكرم الله مهلكينك شيني الاكرم ما في كرمتي باب وند كي دهالي نكرمتي ايرن الله مدوكي يضو تكين آير القرآن أما كما باب كلمر الأكرم تكين أسماء الله الحسنى هكا كما إنك كما سورة الأعلى الله يكي صبه اسم ربك الأعلى أشي الأعلى سنانين الله مدوكي أفاي كلمر الأعلى تكين أسماء الله الحسنى مغانا تناد أوانجسك باب ما ماكي مساموة غبا ننغبا واندزام تكو مغانا أكان أسماء الله الحسنى أما باب شكا wannan hadisi da ya kawo asma'ullahi al-husna wanda muke mu'amala da shi hadisin bai inganta ba annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taba jera sunayen Allah 101 din nan cikin hadisi guda ba bai taba yin haka ba illa dai ya ce Allah yana da sunaye 101 wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna amma ba a samu waɗannan sunaye a jere 101 daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba me yasa wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ne gare mu kowa yayi iya kokarin sa yaga cewa ya samu damar aiki da sunayen Allah 101 wanda a dalilin haka yana iya samun shiga aljanna wato yana kamar hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa imani yana da rassa 79 a riwaya mafi inganci a duba Fathul Bari an samu riwayoyi da dama akan wannan hadisi mafi inganci shine rassan imani 79 ne ba a taba samun hadisi guda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera waɗannan rassan ba illa dai ya bar mu mu yi kokarin ciro waɗannan rassa mu kiyaye waɗannan rassa saboda mu samu cikakken imani haka nan Allah madaukaki ya bar mu yi iya kokarin mu na ciro waɗannan sunaye na Allah madaukaki 101 daga ayoyin alqur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad mu yi kokarin aiki da su da fatan mu shiga aljanna kaga wannan aiki ne aka baka wanda a dalilin sa zaka samu damar ƙara ilimi a dalilin sa zaka dada samun karuwar imani kuma a dalilin sa zaka dada samun kusantar Allah madaukaki wannan wata hikima ce ta Allah malamai sun yi iya kokarin su kowa ya fitar da nashi fahimta kamar yadda aka samu riwaya ta Al-Walid bin Muslim wanda muka yi riko da ita haka nan malamai da dama kowa ya bada nashi fahimta game da waɗannan sunaye na Allah madaukaki misali Ibn Hazm al-Andalusi ka duba littafin sa al-Muhalla ya jera nashi fahimta game da sunayen Allah 101 din nan sannan akwai Abubakar Muhammad bin Abdullah al-Qurtubi wanda ya shahara da suna Ibn al-Arabi ka duba littafin sa Ahkamul Qur'an idan ka samu Ahkamul Qur'an littafin Ibn al-Arabi Allah ya ji kansa zaka ga inda ya jero waɗannan sunaye na Allah madaukaki 101 gurgudan fahimtar sa da ayoyin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah akwai malamin da ake ce masa Muhammad bin al-Murtaba al-Yamani wanda aka san shi da Ibn al-Wazir yana da littafin da ake kira Itharul Haqqi 'ala al-Khalqi wannan littafin ana samun sa kamar yadda ake samun littafin al-Muhalla kamar yadda ake samun littafin Ahkamul Qur'an idan ka samu littafin nashi Itharul Haqqi 'ala al-Khalqi zaka ga nashi fahimta sannan Ibn Hajar al-Asqalani mai sharhan Sahihul Bukhari kima ya rubuta nasa fahimta cikin Fathul Bari al-Imam al-Baihaqi malamin hadisi yana da littafin da ake kira al-Asma'u was-Sifat kima wannan littafin ana samun sa littafi ne na tauhidi littafin al-Imam al-Baihaqi al-Asma'u was-Sifat al-Imam al-Baihaqi Abubakar Ahmad bin al-Husayn al-Baihaqi ya rubuta nasa fahimta sannan kwanan nan ga marigayi Muhammad ibn Salih al-Usaymin Allah ya ji kanshi yana da littafin da ake kira al-Qawaidul Mutla wannan littafi yana da muhimmanci kwarai a dai duniya a yanzu babu shakka fahimtar wannan malamin ina iya ce maka ita ce fahimtar da tafi samun karbuwa ga madiya aqidar ahlus sunna masu yadda da aiki da hadisi ingantacce da kuma jifa da hadisin da bai inganta ba matukar kai imani da cewa wajibi ne ayi aiki da hadisin da ya inganta daga manzon Allah kuma haramun ne aiki da hadisin da bai inganta ba, to bai kamata a ce kana ma aiki da wancan hadisin ba, saboda cikinsa akwai kurakurai da dama. Don haka in kana son ka samu fahimtar sunayen Allah da suka inganta daga ayoyin Al-Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah, sai ka nemi littafin Ibn Uthaymeen Al-Qawa'id al-Mutla. Akwai wani malamin da ake kiransa Mahmud Abdurrazzaq Ar-Ribwani, shi ma yana da littafi Asma'ullahi al-Husna At-Thabita fil Kitabi wa Sunna. A wannan littafin zaka ga nashi fahimtar da ya jera. Sannan akwai Abdullah ibn Salih ibn Abdul Aziz, shi ma yana da littafinsa Asma'ullahi al-Husna, ya rubuta nasa fahimta. Akwai kuma Abdul Aziz bin Nasir al-Jalil, yana da nashi littafin Walillahi al-Asma'ul Husna, sunan littafin kenan, ya rubuta nasa fahimta. Sannan akwai Sa'id bin Ali al-Qahtani, wannan malami shi ma shahararre ne a duniya a yanzu, yana nan dare. Al-Imam al-Qahtani, babu shakka fahimtarsa tana daga cikin abin da ya kamata a ce musulmi ya yi ƙoƙarin riko da ita, saboda ya yi iya ƙoƙarin tace sunayen Allah bisa ƙa'idodin da malaman sunna suka bayar. Sunan littafinsa Sharhul Asma'il Husna fi Bau'il Kitabi wa Sunna, wani littafi ne ɗan ƙarami. Sannan akwai Abdul Muhsin Al-Abad, yana daga cikin manyan malamai na Saudiya, yana da littafin da ake kiransa Qatful Jinni Ad-Dani. A cikin littafin nasa ya yi rubutu ya kawo fahimtar malamai magabata game da sunayen Allah 101 ɗin nan, sannan ya nuna fahimtar da tafi dacewa a ɗauka, ya kuma goya da hujjoji na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyin Al-Qur'ani. Babu shakka Allah maɗaukaki yana da sunaye 101, inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan wajibi ne musulmi ya yarda, saboda hadisin ya inganta. Amma maganar manzon Allah sai ta samu fahimta kashi biyu. Akwai waɗanda suke ganin iyakan sunayen Allah kenan, kamar Ibn Hazm. In ka duba Al-Muhalla mujallad na farko shafi na 51, yace tunda an samu wannan hadisin muttafaqun alai, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa Allah maɗaukaki yana da sunaye 101, man ahsaha dakhala al-janna, wanda ya kiyaye sunayen nan zai shiga aljanna. Wannan yana nuna cewa iyakan sunayen Allah kenan. To akwai waɗanda suke goyon bayan fahimtar Ibn Hazm, sai dai yana da kyau mu sani mafi yawan malaman sunna tun daga zamanin tabi'ai har zuwa yau suna nuna cewa sunayen Allah maɗaukaki sun fi 99 ɗin nan. Wanda akan haka Al-Imam An-Nawawi har ma yake cewa malaman sunna gaba ɗaya fahimtarsu ta zo daidai, in ban da Ibn Hazm wanda aka samu fahimtarsa ta kauce, yana nuna cewa iyakan sunayen Allah 101 ne. Amma sauran malamai baki ɗaya sun tabbatar da cewa sunayen Allah sun fi 99, kuma suna ba da hujja da hadisin da Al-Imam Ahmad ya ruwaito a cikin Al-Musnad, hadisi na 3704. Hadisin yana cikin silsilatu sahiha, hadisi na 199, hadisin Abdullah bin Mas'ud. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, ma asaba ahadan qattun hammun wala hazanu, babu wani baƙin ciki ko wata damuwa da za ta samu wani mutum, sannan ya karanta wannan addu'an, illa azhaba Allahu hammahu, face Allah ya kawar masa da baƙin cikin da ya same shi, ya kawar masa da damuwar da ta same shi. Wa abdalahu makanahu faraja, kuma Allah bayan ya kawar maka zai musanya maka da buɗi ya kawo maka mafita. Idan ka shiga cikin baƙin ciki ko ka shiga wani yanayi na damuwa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to ka riƙe wannan addu'a ka karanta, muddin ka karanta Allah maɗaukaki zai kawar maka da wannan damuwa. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qaba'uka af'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw ista'farta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Hadithin Abdullah ibn Mas'ud. Wanda duk ya shiga wata damuwa ko bakin ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ya karanta wannan addu'a to babu shakka Allah zai kawar masa da wannan damuwa, Allah zai kawar masa da wannan bakin ciki, kuma Allah zai canza masa da mafita, Allah zai bashi budi game da wannan hali da ya shiga. Wannan hadisi malamai suna riƙon sa a matsayin hujja da take nuna cewa sunayen Allah sun fi 99. Abinda kake cewa Allahumma inni abduka, ya Allah lalle ni bawanka ne, wabnu abdika kuma dan bawanka, wabnu amatika ni dan baiwarka ne, nasiyati biyadika wato gashin goshi na yana hannunka, bi ma'ana alqiblar rayuwata inda na shiga na fita wannan iko ne naka, madin fi hukumuka hukuncinka yana tabbata game da rayuwata, abinda ka hukunta shi yake aukuwa gare ni, ba abinda wani dan adam ya shirya min ba, adlun fi qada'uka, sannan hukuncin da kai min, ya Allah bana zarginka akan cewa akwai zalunci, adalci ne duk abinda ka dora min, samu ne, rashi ne, cuta ce, bakin ciki ne, damuwa ne, duk abinda ka dora min na san baka cuce ni ba, adalci ne, bana jingina cuta gare ka ya Allah madaukaki, saboda duk halin da ka shiga yana da kyau kai tunani mai zurfi. Idan ka yi tunani mai zurfi zaka tabbatar da cewa Allah madaukaki bai cuce ka ba, wannan hali da kake ciki adalci ne gare ka. Akwai waɗanda suka shiga hali mafi muni fiye da wanda ka shiga, don haka kai kai godiya ga Allah madaukaki. Kuma ko da za a waye gari duk duniyan nan, dukkan wani dan adam ya fi ka daraja, ya zamanto ba ka da kuɗi, ba ka da lafiya, ba ka da gata, duk wata ni'ima da dan adam ke samu a duniya kai ba ka da ita, a ce duk duniya duk dan adam ya fi ka daraja, malamai sun lismin huwa laka, kaga sai da kai tawassuli ga Allah madaukaki, as-sana'u kai, sai da ka nuna yabo ga Allah madaukaki. Wannan yana daga cikin ladubban addu'a, kafin ka gabatar da bukatar ka ga Allah kai yabo ga Allah madaukaki, kaga ka yabi Allah, ka nuna masa cewa ka yadda Allah shi ya halicce ka, ba ma kai ba, babanka ma Allah shi ya halicce shi, gatumarka ma Allah shi ya halicce ka, ya halicce ta, sannan duk abin da ke aukuwa gare ka a rayuwarka babu wanda ke da iko akai in banda Allah, kaga kana da cikakken imani da hukuncin Allah, baka yadda cewa boka ne ya maka tsatsu ba sannan ka shiga halin da kake ciki ba, baka yadda cewa wani makiyinka ne ya maka jifa sannan ka shiga halin da ka shiga ba, kace nasiyati biyadika, don haka duk hukuncin da ke aukuwa gare ni inda na shiga inda na fita kaddara ce taka ya Allah, sannan kuma abinda ya same ni mai kyau da mara kyau, wallahi duka Allah bana jingina zalunci gare ka, ina jingina adalci gare ka, in ka bani mara kyau na tabbata baka cuce ni ba, adalci ne, wannan yabo ne ka gabatar ga Allah madaukaki, sannan sai kai tawassuli, as'aluka bi kulli ismin huwa laka, ya Allah ina roƙonka da dukkan wata suna wanda dai naka ne, samaita bihi nafsaka wanda ka kira kanka da ita, aw allamtahu ahadan min khalqika, ko ka sanar da wani cikin halittunka wannan sunan, aw anzaltahu fi kitabika, ko ka saukar da sunan cikin littafinka, ka saukar da shi cikin alqur'ani ko hadisan manzon Allah mutane suka sani, aw ista'farta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka, ko kuwa ka fifita ka bar wannan suna babu wanda ya san shi, don haka yana da cikin ilimin gaibi wanda kai kadai kake banta da shi, babu wanda ya san wannan suna sai kai, kaga kenan akwai sunan Allah wanda Allah ya saukar da shi cikin alqur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akwai sunan Allah wanda Allah ya sanar da wani dan adam bai saukar da shi cikin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah ba, har ma malamai suna bada misali a ranar tashin kiyama, lokacin da za a ba mu annabi Muhammad damar yayi ceto, kafin ya samu wannan dama annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai tafi gindin al'arshi yayi sujuda, idan yayi sujuda ga Allah madaukaki zai yi yabo ga Allah, amma sunayen Allah da zai yi amfani da su a wannan rana ta alqiyama a lokacin da yayi sujuda gindin al'arshi, sunayen Allah da zai yi amfani da su yayi tawassuli da su ya roki Allah kafin Allah ya ceci ɗan adam, waɗannan sunayen gaba ɗaya babu wanda ya san su a duniya a yau sai a ranar tashin kiyama, inji manzon Allah, don haka ilhama ce za a yi wa manzon Allah saboda albarkan waɗannan sunaye na Allah madaukaki, idan ya roki Allah yana sujuda Allah zai ce ɗago kanka ya Muhammad, sal tu'ta ka roki duk abin da kake so za a baka sannan in ceto kake neman yi to nuna wanda kake bukatan ceton sa zamu baka dama inji Allah madaukaki don haka akwai sunan Allah wanda babu wanda ya san shi sai shi Allah shi kadai wannan hadisin malamai suke rukun sa a matsayin hujja a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan addu'a faqila abdullahi bin mas'ud yace sai aka tambaye manzon Allah ya rasulullah ala nata'allamuha ashe ba za mu koyi wannan addu'a ba faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace bala kware kuwa yambage liman sami'aha an yata'allamaha ya kamata duk wanda yaji wannan addu'an to yayi kokari ya koya inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma da kaji addu'an nan a yanzu to ya kamata kai kokari ka koya annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya shiga hali na bakin ciki ko damuwa matakar yayi wannan addu'a Allah zai kawar masa wato mun bar addu'o'i waɗanda manzon Allah ya kawo mana masu albarka waɗanda babu kurakurai a cikin su sai muka koma muna nema malamai su rubuta mana wasu addu'o'i wanda babu mamaki cikin su a samu kurakurai kana da damuwa wanda kana so ka gabatar da bukatar ka ga Allah madaukaki ga magani yazo cikin hadisin manzon Allah amma baka sani ba don haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa sahabbai wannan addu'a anan take ila ya rasulullah ala nata'allamuha sahabbai suka ce ashe ko ba za mu koyi wannan addu'a ba manzon Allah yake bala yambage liman sami'aha an yata'allamaha don haka shaykhul islam ibnu taymiya cikin majmu'u fatawa mujallad na shida shafi 374 ya kawo hadisin nan hadisin abdullahi bin mas'ud sai yace fa hadha yadullu ala anna lillahi asma'an fawqa 99 wannan hadisin kaga ya nuna cewa Allah yana da sunayen da suka fi 99 sunayen Allah sun fi 99 illa dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa akwai guda 99 waɗanda in ka haddace ka kiyaye zaka shiga aljanna haka nan cikin majmu'u fatawa mujallal na 22 shafi na 482 ya dauko maganar al-Imam al-Khattabi Allah ya ji kansa al-Imam al-Khattabi wa ghayruhu malaman farko suna cewa fa hadha yadullu ala anna lahu asma'an ista'tara biha wannan hadisin na Abdullahi bin Mas'ud yana nuna cewa Allah yana da wasu sunaye waɗanda Allah ya fifita su ista'tara biha ya fifita sunayen darajar sunayen tana da girma don haka ba zai saukar da su duniya ba inji al-Imam al-Khattabi kuma gaskiya ne gashi mun samu cikin hadisi ingantacce daga cikin waɗannan sunaye na Allah waɗanda Allah ya fifita ya oye bai saukar da su cikin littafansa ba daga cikin waɗannan sunaye ne za a yi ilhaman wasu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar tashin kiyama a lokacin da yake sujuda ga Allah madaukaki ya karanta waɗannan sunaye ya yi tawassuli da su sannan Allah madaukaki ya bashi daman ceto ga ƴan adam al-Imam al-Khattabi yace don haka wannan hadisin baya karo da wancan hadisin da ke cewa inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-janna Allah yana da sunaye 101 wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna da wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa sunayen Allah sun fi 99 suna da yawa al-Imam al-Khattabi yace wancan hadisin Abu Huraira wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito cewa Allah yana da sunaye 99 anna fi asma'ihi abinda ake nunawa shine sunayen Allah suna da yawa amma daga cikin su 99 akwai wasu guda 99 man ahsaha dakhala aljanna wanda ya kiyaye waɗannan 99 zai shiga aljanna sai ya bada misali yace kama yaqulul qa'il kamar kai ne kace inna li alf dirham ina da sule dubu a adattuha lis sadaqa na ware sule dubu dan zan bayar sadaka wannan magana da kai ba ta nuna cewa ai iyakan kudin ka kenan ko bai kana maluhu akthar min zalika dukiyar sababu mamaki ta fi haka yawa sai ka ce kana da sule dubu waɗanda ka ware don ka ba da sadaka, kaga yana nuna cewa akwai wasu kuɗin da kake da su a ɓoye baya ga waɗannan sallallahu guda dubu ɗaya. To wannan shi ne fassarar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce Allah yana da sunaye 99, ba wai yana nuna cewa iyakan sunayensa ba kenan. Ana nuna cewa waɗannan 99 wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Ga abin da Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah yana da kyawawan sunaye, ku dinga kiransa da su. Al-Imam al-Khattabi yace fa amara an yud'a bi asma'ihil husna mutlaqan. Kaga Allah yayi umarni ayi amfani da sunansa a roke shi kowace suna. Walam yaqul laysat asma'uhul husna illa 99 isman. Allah bai ce sunayensa guda 99 ne kadai ba. Dukkan wata suna ta Allah madaukaki daidai ne kai amfani da ita, ka roki Allah tabaraka wa ta'ala. Allah shi samu gane. Don haka abu na farko wanda hadisin nan yake karantar da mu shine cewa at-tayyibu min asma'illahil husna, inna Allah ta'ala tayyibun. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle Allah madaukaki mai tsarki ne. Ashe kalma ta at-tayyib tana cikin sunayen Allah madaukaki. Darasi na biyu game da wannan hadisin na Abu Huraira, kamar yadda Allah madaukaki yace mana, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana inna Allah ta'ala tayyibun, lalle Allah madaukaki mai tsarki ne. Sai yace wala yaqbalu illa tayyiba, kuma Allah bai karban wani aiki sai mai tsarkin. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa Allah yana son bayinsa su zamanto masu tsarkake ayyukan su baki daya, min a'malihim wa aqwalihim wa i'tiqadatihim, abinda ya shafi aikin da zaka yi da kalmar da zata hito daga bakinka da kudirin da zai tabbata a zuciyarka, ka tabbata dukkan su suna da tsarki. Aikinka ya zamanto mai tsarki, maganarka ta zamanto mai tsarki, aqidarka ta zamanto mai tsarki. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkula cikin kalma guda yace wala yaqbalu illa tayyiba, Allah fa bai karban wani aiki sai fa mai tsarki. Magana da zaka faɗa wanda zaka samu lada akai, sharadinta kalmar ta zamanto tana da tsarki. Aikin da zaka yi wanda kake son ka samu lada akai, sharadinsa aikin zaka ya zamanto yana da tsarki. Kudirin da ke zuciyarka kafin ka samu lada akai, dole ne a samu sharadi na tsarkaka ya tabbata akan wannan kuduri. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana muhimmancin samun tsarki tattare da rayuwar musulmi. Yace saboda muhimmancinsa Allah bai bambanta manzanninsa da masu imani ba. Irin kiran da aka yi wa musulmai, wannan kira ne fa aka yi wa annabawan Allah. Yanda Allah ya kira annabawa, haka nan ya kira masu imani, ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati, ya ayyuhal ladzina amanu kulu min at-tayyibati. Kaga babu bambanci, ya ku manzanni ku tabbata abin da kuke ci mai tsarki ne, ya ku masu imani ku tabbata abin da kuke ci mai tsarki ne. Bal Allah madaukaki ya kira mutane baki daya, ba ma annabawa da musulmai ba, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin, a suratul baqara aya ta 168. Kaga baya ga cewa Allah ya kira manzanni, ya kira masu imani su tabbata abincin su mai tsarki ne, haka nan Allah ya kira mutane baki dayan su, ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, ku tabbata abin da kuke ci a wannan duniya ku tabbata halal ne, ku tabbata mai tsarki ne. Wala tattabi'u khutuwati shaytan, kad ku yarda ku dinga bin takun shaytan, innahu lakum aduwwun mubin, lalle shaytan makiyi ne mai bayyana kiyayya gare ku. Kaga wannan ya nuna cewa Allah madaukaki ya kira mutane baki daya, sannan ya kira manzanni, sannan ya kira masu imani, saboda nuna muku muhimmancin tsarkaka a rayuwar mutum. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa Allah bai karban wani aiki illa ma kana tahiran min al-mufsidati kulliha, la min al-aqwali wala min al-a'mali. Dukkan wani aiki da dan adam zai ya tabbata yana da tsarki kafin Allah madaukaki ya bashi lada akai. Dukkan wata kalma da za ta fito daga bakinka, ka tabbata wannan kalma tana da tsarki kafin Allah madaukaki ya baka lada akai. wannan ita ce siffar ayyuka maganganu da aqida na mutanen ƙwarai. Allah ya bada misali a cikin Al-Qur'ani, alam tara kaifa baraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kullu hinin bi idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa masalu kalimatin khabisatin ka shajaratin khabitha ijtuffat min fawqi al-ardi ma laha min qarar. Allah ya bamu misali da bishiyoyi guda biyu. Bishiya guda, Allah madaukaki yace ita wannan bishiya tsarkakakkiya ce, ka shajaratin tayyiba asluha thabitun, tushen bishiyan ya kafu cikin kasa, wa far'uha fi sama, don haka rassan wannan bishiya sun miƙe cikin sama. Saboda idan bishiya ta samu kyakkyawan kafuwa, a wannan lokaci take samun rassa masu tsawo. Matukar bishiya bata kafu da kyau ba, ba a samun rassa a jikinta. Tu'ti ukulaha kullu hinin bi idni rabbiha, don haka irin wannan bishiya ita ce wadda ake samun fa'idanta a kowane lokaci, tana ba da amfani saboda ta kafu da kyau. To haka nan rayuwar musulmi ake son ta kasance. Allah ya ba da misalin wannan bishiya da rayuwa ta mai imani, sannan aka ba da misalin bishiyar wato mummunan bishiya. Allah madaukaki yace wa masalu kalimatin khabitha ka shajaratin khabitha ijtuffat min fawqi al-ardi ma laha min qarar. Allah ya bada misalin ayyuka na mutumin banza, kamar wata bishiya ce wadda bata samu kafuwa ba, dama can wato tana dafare ne a saman kasa, min fawqil ardi ma laha min qarar, sai wanta basu shiga cikin kasa ba, nan da nan da zaran an yi iska sai iskan ta kada ita. To haka nan aikin da babu tsarki yake tare da musulmi, idan kai aikin da babu tsarkaka a cikin sa, wannan aikin baya tabbata bare ka ci ribarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misalin irin wannan bishiya ga sahabbansa, hadisin yana sahihul bukhari, hadisi na 60, hadisin abdullahi bin umar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna min ash-shajari shajaratan la yasqutu waraquha, daga cikin itatuwa akwai wata bishiya wanda ganyenta baya faduwa. Wa innaha mathalul muslim, wannan bishiya tana kamar musulmi, musulmi aikin sa bai faduwa, duk abin da yayi yana samun lada akai. Haddisu ni ma hiya, ku bani labari wace bishiya ce. Abdullahi bin Umar ya ce to ni yaro ne a wannan lokaci, don haka na kama bakina na yi shiru. Fa waka annasu fi shajaril bawadi, sahabban manzon Allah suka dinga muhawara, suka shiga daji ta wajen muhawararsu. Wannan ya ce ga irin bishiyar da ake nufi, wannan ya ce ga irin bishiyar da ake nufi. Abdullahi bin Umar ya ce fa waka fi nafsi annaha nakhla, tunani ya riga ya zo min cewa wannan bishiya itaciyar dabino ce, domin bishiyar dabino shi ne wanda ganyensa bai faduwa. Wannan tunani ya zo min, fastahayaitu, amma sai na ji kunya, ga dattawa suna muhawara, cikinsu akwai mahaifina Sayyiduna Umar, yaushe zan buɗe baki in yi magana? Bayan sun gama muhawararsu, babu wanda ya canka, sun makalu, sannan suka ce haddisi haddisna ma hiya ya Rasulullah, ka ba mu labarin wannan bishiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya nakhla, ita ce bishiyar dabino. Sai ta dace da fahimtar Abdullahi bin Umar, yake gaya wa babansa, yace ni dai tuni Allah ya bani wannan fahimta, amma na ji kunyan fada. Sayyiduna Umar yace ai da ka fada ni ma in ji daɗi, kaga koda bai canka ba, ai ɗansa ya canka a majalisin manzon Allah. Don haka shi mumini baki ɗayansa aikinsa yana da kyau, min qalbihi wa lisanihi wa jasadihi bima sakana fi qalbihi min al-iman, imanin da ya natsu a cikin zuciyarka, wannan imani shi yake sa magana da za ta fito daga bakinka ta zamanto magana ce mai tsarki, aikin da za ka yi da jikinka ya zamanto aiki ne mai tsarki, ƙudurin da zai zo cikin zuciyarka ba ka ƙulla mummunan tunani akan wani a rayuwarka, zuciyarka tana da tsarki, harshenka yana da tsarki, aikinka yana da tsarki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asluha thabitun wa far'uha fis sama, kamar yadda ya zo cikin ayar Al-Qur'ani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba, Allah bai karban wani aiki sai mai tsarki. Don haka yasa zaka ga muna ta addu'a amma Allah bai karba, me ya dalili? Saboda rashin wannan tsarkaka ga rayuwarmu. Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a, suratu Fatir aya ta 10, wanda ke bukatan ya samu girma to girma yana wajen Allah. Sai Allah yace ilayhi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu, والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور اليه يصعد الكلم الطيب مغنا مي تصركي تنا تهيا غا الله مغنا مي تصركي اشي مغنا تبا تا د تصركي با تا زوا وجن الله دون هكا الله مدوكتي يبين لنا ا cikin القراني يتي ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار wannan bishiyar dama bata kafu ba haka nan aikin munafiki yake don haka duk abin da zaka yi matukar harshen ka bai samu tsarkaka ba jikin ka bai tsarkaka ba zuciyarka bata tsarkaka ba wallahi aikin ka na kasashe ne ka duba hadisin dake cikin sahihul bukhari da sahihu muslim misali riwaya ta al-imam al-bukhari kitabuz zakat babu sadaqa min kasbin tayyib hadisi na 1410 sahihu muslim kitabuz zakat babu qabuli sadaqatil kasbi tayyib حديثي ندبو ديدا قوم شاهدو النبي صلى الله عليه وسلم يتي ما تصدق عبد بصدقة من مال باب ونباوة ديدا وكي وتدوكيا يباير صدقة أما دوكيا نن النبي صلى الله عليه وسلم يتي من مال طيب دوكيا لتركي كافيو النبي صلى الله عليه وسلم يتي قبدا مغانا سيئي أبين دعيكي تيما الاعتراب متاشيا النبي صلى الله عليه وسلم يتي babu wani mutum da zai dauki dukiya ya bada sadaka kafin ya gama maganar sa sai yayi matashiya wala yaqbalu Allahu illa at-tayyiba kusani Allah bai karban komai sai mai tsarki sannan sai annabi ya karasa magana illa akhadha ar-rahmanu bi yaminihi kaga maganar hada take kamar misali ma tasaddaqa 'abdun bi sadaqatin min malin tayyibin illa akhadha ar-rahmanu abin da kamata manzon Allah ya fada kenan babu wanda zai dauki dukiyarsa ya bada sadaka face Allah ya karba abinda ya kamata manzon Allah ya fada kenan ya hada maganar gaba daya amma sai ya datse ta me yasa manzon Allah ya datse ta saboda ya kawo abinda ake cewa al-i'tiraf da yayin mana matashiya ba kowace sadaka ce Allah yake karba ba ke yasa sai yace wala yaqbalu Allahu illa at-tayyib kusani Allah fa bai karban wata sadaka ko wani aiki sai fa mai tsarki don haka dukkan wata sadaka da mutum zai bada matukar bata da tsarki Allah bai karba Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsawatarwa ga sahabbai ya nuna musu ta hadisi da ayoyin alqur'ani hadari tattare da mu'amala da dukiyar haram kuma wallahi Allah ya taimaki sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare su amma manzon Allah yake faɗa hadisin yana sahihul bukhari kitabul buyu hadisi na 2059 ya'ti 'ala an-nasi zamanun annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga ya masahabbai yanzu gashi Allah ya taimake ku kun tsare kawunan ku to nan gaba wani zamani zai zo la yubali al-mar'u ma akhadha shi dan adam bai damuwa ta ina ya samu dukiya min al-halali am min al-haram shin ta halal ne ko ta haram zamanin yana tafe annabi ke ga ya masahabbansa Allah shi kara musu yarda wani zamani yana zuwa wanda dan adam musulmi bai damuwa ta ina ya samu dukiya amin al-halali am min al-haram ya samu dukiyar nan ta halal ne koko ya same ta ta haram ne wallahi da zan yi tambaya wannan zamani ya taho na tabbata cikin mutun 100 za a samu akalla 30 ko sun fi haka to mu ce 40 wadanda za su ce yazo ko sun fi haka to 50 fa to akwai illa wallahi jama'a akwai illa kada mu dauka cewa samun dukiya ta hanyar haram abu ne mai sauki wajen Allah madaukaki lokacin da muke fara samun illata daga lokacin fitaran mu ne wannan magana ce wadda tazo cikin ayar alqur'ani suratul nahl aya ta 32 alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibin wadanda malaiku suka zo amsan rayukansu suka taras da su tsarkaka wannan mutumin da aka turo malaika ya dauki ransa malaikan da ya taho sai ya samu jikinsa mai tsarki harshensa mai tsarki zuciyarsa mai tsarki ayyukansa masu tsarki mala'ikun zuwansu cewa suke yaquluna salamun alaikum kafin ma a ɗauki ranka sai an maka sallama, amincin Allah ya tabbata gare ku. Sannan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ana musu albishir ku shiga gidan aljanna. Gata nan ana nuna maka saboda ayyukan da kuka kasance kuna yi, bima kuntum ta'malun, saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa. Ashe daga lokacin fitar rai dan adam yake ganin tasirin mu'amala da haram da kuma rashin tasirinsa. Bayan Allah ya fara bayani akan mutanen banza a suratul Nahl aya ta 28, kafin nan ya kawo bayani akan waɗanda mala'iku suke zuwa ɗaukar rayukansu suna samunsu a cikin hali na tsarki. Waɗancan mutanen banza Allah ya ce alladhina tatawaffahumul mala'ikatu balini anfusihim, waɗancan ku mala'iku sun zo amsar rayukansu. Lokacin da mala'ika ya taho sai ya tarar da mutum ya cuci kansa, harshensa babu tsarki, zuciyarsa babu tsarki, jikinsa babu tsarki. Mala'ika tun bai iso ba, shi kansa ya san haɗuwarsu ba za ta yi kyau ba. Fa'alqaw salama, lokacin nan waɗannan azzalumai suke gabatar da uzurinsu ga mala'iku. Tun mala'ika bai fizge ran ba ya tabbata ma komarsa za ta yi muni. Ma kunna na'malu min su'in, wallahi ba mu yi wani aikin banza ba. Kafin mala'ikan ya ɗauki ran mutum yake faɗin wannan, yana gabatar da uzurinsa ga mala'ika, gani yake kamar Allah da kansa ne ya taho, bai ma san cewa mala'ika ne ba. Ma kunna na'malu min su'in, ba mu kasance muna aikin banza ba, tun ba a ɗauki ranka ba, ɗan mutumin kirki ne, ai ba sai kare kanka ba. Mala'iku kuma sai su ce bala, inna Allaha alimun bima kuntum ta'malun, hakika kun yi zalunci. Kuma saboda mala'ika ya kare kansa kada ya ɗauki ran mutum yana tunani shi ne Allah, sai ya masa gyara ya ce ai ba ni ne Allahn ba, inna Allaha Allahn da kuka yi mazalunci, alimun bima kuntum ta'maluna, masani ne abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya. Amma ga kofofin jahannama ku kalle ta, fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin, Allah shi kare. Abu na uku wanda wannan hadisi na Abu Huraira yake karantar da mu shine hatara game da mu'amala da dukiyar haram. Mu yi hatara, ka ɗauko hadisin daga farkonsa, yadda Abu Huraira ya bada labarinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin, fa qala ta'ala يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا, وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم, ثم ذكر الرجل يطيل السفر. Sannan bayan annabi ya faɗi wannan ya bada labarin wani mutum wanda ya wata doguwar tafiya. Ashe maganar adayinta ne da misali. Allah ya ce, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya yi umarni ga masu imani irin umarnin da aka yi wa manzanni game da cin halal da kiyaye abu mai tsarki. Bayan ya bada wannan, sannan ya kawo misalin mutum ne yayi doguwar tafiya, yutilu safara, gashi mutum yayi wata doguwar tafiya. Wannan tafiya malamai suna misalinta da aikin haji, yayi tafiya mai tsawo, ya wahala a cikin tafiyar tashi, har ba shi da lokacin tsefa kansa, ba shi da lokacin yin wanka. Dan wallahi banda tafiya ta aikin haji ba ka samun irin wannan siffa ga musulmi. Tambayi wanda ya taba zuwa aikin haji, musamman idan an sauko Arfa, ka tsaya a gefen hanya kana kallon alhazai suna wucewa. Bayan an hito Muzdalifa, lokacin da za a wuce wajen Jifa, idan aka nuna maka mutum aka ce maka wannan miloniya ne a Najeriya, ba za ka yarda ba, ya zama dukun-dukun. Wallahi inda za ka haɗu da shi a wani lungu kana iya ba shi sadaka, ya fita hayyacinsa. Wannan misali ya fi dacewa ga mutumin da ya tafi aikin haji. Ga irin wannan tafiya wanda in ba don ibada ba mutum bayyanta, ga shi kayi wannan tafiya kana mu'amala da talakawa waɗanda sun kasa ka ta wajen dukiya, ko waɗanda sun kasa ka ta wajen mulki, ko waɗanda sun kasa ka ta wajen ilimi, kuna cuɗanya, ku kwana tare, ku tashi tare. Ka wahala, har ma ba a samu lokacin da za ka tsefa kanka ba, ba a samu lokacin da za ka yi wanka ba, ka ɗaga hannu kana addu'a, sai da ka gama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi aikin banza. to ina hukuncin mutumin da ya tafi aikin haji da dukiyar haram? Wannan shine darasi na uku. Mu yi hattara game da mu'amala da dukiyar haram. Don haka yasa manzon Allah ya bada misali da wannan mutumi. Akwai wani malami da ake ce masa Wuhayb bin al-Wardi, cikin malaman farko, Allah ya ji kanshi. Yace law kunta maqama hadhihi sariya lam yanfa'uka shay'un hatta tanzura ma yadkhulu batnaka halalun am haram. In kai kowa sallah, inji wannan malami, da zaka kai fila na cikin masallaci dirkaki wannan, akwai wanda yafi shi dadewa a masallacin nan? Kaga toran da aka gina masallaci yake tsaye ko? To idan zaka kai fila dadewa a tsayuwar sallah, wannan malami yace wallahi sallar da kake aikin banza ne, sai an duba me ya shiga cikin ka, halal ne ko haram. Wannan shine muhimmi. Don haka cikin al-madkhal littafin Ibn al-Haji, Ibn al-Haji al-Maliki, mujallad na hudu shafi na 210, ka duba al-madkhal, ya dauko maganar Ibn Abdus rahimahullahu ta'ala, yana cewa wa'lam ka sani anna imadaddini wa qiwamahu, abinda addini ya dogara da shi, abinda yayi wato gimshiki ga addinin musulmi, huwa tayyibul mat'am, shine mutun ya kyautata abinda yake ci. Ka tabbata abin da ke shiga cikin ka yana da kyau, yana da tsafta. Fa man taba maksabuhu, wanda abincin sa ya zamanto yana da tsafta, zaka amaluhu, aikin sa sai ya nuna. Wa man lam yusahhih tayyib maksabihi, wanda bai kyautata wato hanyar abincin sa ba, khifa alaihi, Allah ta kubala salatuhu wa siyamuhu wa hajjuhu wa jihaduhu wa jami'u amalihi. Duk mutumin da bai kyautata abin da ke shiga cikin sa ba, bai kiyaye cin haram ba, wannan mutumin ana tsoron ba za a karbi sallar sa ba, ana tsoron fa ba za a karbi azumin sa ba, ba za a karbi hajjin sa ba, ba za a karbi jihadin sa ba, duk wani aikin da yayi a duniya Allah bai karba. Me yasa? Malamin yace saboda Allah ne yace inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah yana karba ne kawai wajen masu kiyayewa. Baka kiyaye haram ba. Don haka wata rana Sayyiduna Umar nazara ila al-musallin, ya kalli masu sallah a masallacin manzon Allah. La yaghurruni kasratu raf'i ahadikum ra'sihi wa khaddihi, ad-dinul wara' fi dinillah wal kaffu an maharimillah wal 'amalu bi halalillahi wa haramihi. Wallahi yawan sujuda da ruku'i da kuke cikin masallacin manzon Allah bai dame ni ba. Duk sallar ku bata dame ni ba. Abinda ya dame ni game da addinin ku shine tsantsani. Duk abin da zaka dandana ka tabbatar halal ne. Wal kaffu an maharimillah, ka kame kanka daga dukkan abin da Allah ya haramta, kai aiki da abubuwan da Allah ya halatta, ka nisanci abubuwan da ya haramta. In kuwa baka yi haka ba, to fa ana fa tsoron ibada kama ba ta samun karbuwa wajen Allah. Allah shi samu gani. Ka duba Mawahibul Jalil sharha na Mukhtasarul Khalil littafin fiqhu na masabar malikiya, mujallad na biyu shafi na 530. Man hajja bi malin haramin, wanda ya tafi aikin haji da dukiyar haram, fa hajjuhu ghairu maqbulin, hajjin sa Allah bai karba ba, kama sarraha bihi ghairu wahidin min al-ulama, kamar yadda malamai da yawa ba ɗaya ba ba biyu ba kowa fatawarsa kenan. Me ya dalili? Wannan fatawa ce ta Annabi Muhammad, ta dace da ayar Al-Qur'ani. Wa dalika li fiqdani shartil qabul, aikin sa ya rasa sharadi na karba, ya dauki dukiya ya tafi aikin haji. Wannan aikin hajin nashi bashi da lada. Me yasa? Saboda ayar Al-Qur'ani tace inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah yana karba ne kawai wajen masu kiyaye shi. Sannan kuma kafin ka tafi aikin haji, a suratul Baqara Allah yake wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, ku riki guzuri, mafificin guzuri shine kiyaye dokokin Allah. Sai ya zamanto guzurin da ka rike na zuwa aikin haji haramun ne. Kaga da farko ma ka saba ma ayar Al-Qur'ani, sannan kuma ga hadisin manzon Allah, ya muddu yadaihi ila sama, ya rab ya rab, annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa anna yustajabu lahu, kai ina za a amsa masa addu'an da yake yi? Waɗannan hujjoji guda biyu su suke nuna cewa Allah ba zai bashi lada akan aikin hajjin nan da ya je ba. Jama'a, Allah ba a yaudararsa. Allah shi sa mu gane. Al-Imam An-Nawawi cikin littafinsa Al-Majmu', mujallad na 7 shafi na 62, ya kawo sabanin fahimta da aka samu tsakanin malaman sunna. Ina hukuncin mutumin da ya tafi aikin haji da dukiyar haram? Yace idza hajja bi malin haramin asima, wanda duk ya dauki dukiyar haram ya tafi aikin haji babu shakka yayi zunubi, sai dai wa sahha hajjuhu wa ajza'uhu, aikin hajin sa ya inganta kuma ya wadatar masa. Al-Imam an-Nawawi yace wa bihi qala aktsarul fuqaha, akasarin malaman fiqhu wannan ita ce fatawarsu. Kaga magana da muka dauko ta baya da ke cikin littafin Mukhtasar na Al-Khalil, Allah ya ji kansa, sharhu Mukhtasar Khalil Mawahibul Jalil, mujallad Nabi shafi na 530, ba shi da lada. Akasarin malaman fiqhu suna cewa wanda ya tafi aikin haji da dukiyar haram, na'am, hajjin sa ya isar masa. Al-Imam an-Nawawi yace wa dalilun anna al-hajj af'alun makhsusa wa at-tahrim lima'nan kharijin anha, aikin haji wata ibada ce kebabbiya, dukiyar haram da ya samu wannan ma wani babi ne na daban, saboda haka babukan nan daban-daban ne, shi aikin bai ta'allaka da yanda kaje yin sa ba. Allah shi samu gadi, wanda ya tafi aikin haji, abinda Allah ke so gare ka shine aikin da ka yin, ba kudin da ka samu kafin ka je ba. Don haka samun kudin hajin kafin ka je wani babi ne daban, aikin da kai na hajin in ka tafi wani babi ne daban. Don haka tunda ka samu damar aikin haji, ka shiga ihrami, an tafi an yi aikin haji da kai, har aka sauke aikin hajin ka in ka yi shi da kyau, to hajin nan ya inganta. Wannan ita ce fatawar mafi yawan malaman fiqh. Amma ta sashin lada, wannan kuma baka da shi, saboda ka rasa wani sharadi na samun ladan aiki. Amma yana da kyau mu gane, wato ibada a ka'idar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata, kamar misali sallah, haji, azumi, zakka, waɗannan ayyuka dukkansu ibada ne. Akwai hukunci biyu da ke kan kowane ɗayansu. Na farko shi ne wajibi ne a kanka ka sauke, misali kai sallah, wajibi ne a kanka ka yi aikin haji, wajibi ne a kanka ka fitar da zakka, wannan haƙƙi na farko kenan wanda ke zama wajibi a kanka. Saboda haka in ka yi sallah ka sauke farilla, sai a koma kuma babin lada a kan sallanka. Kafin a baka lada a kan sallanka, sai an dubi sallan ya ka yi ta. Kaga kenan hukunci biyu ne, na farko ka yi sallan wanda shi ne wajibi, sannan in ka yi sallan ka samu lada a kai, to hajjin da kai ka sauke farilla, don haka an soke wani farilla da ke kansa na aikin haji babu shi yanzu. Amma lada fa sai a dauki wannan hajjin naka a dora a mizani na karban aiki a wajen Allah. Idan aka dora sai a samu bai cika sharadi ba, saboda Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, wannan mutumin banza ne ya zo aikin haji, saboda haka aikin nasa bai samu sharadin a karba ba, sai a ce to aikin banza yayi, ba shi da lada. Kaga kenan ta babin sauke farali ka sauke, amma ta babin samun lada baka da lada. Ka duba al-mawsu'atul fiqhiyya mujallad na 17 shafi na 131, kuma wannan ita ce fatawar bin Baz. Ka duba mujallad na 16 shafi na 387, hakanan al-lajnatu da'ima mujallad na 11 shafi na 43. Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa, Allah ya gafarta mana kuskure da yau. Mun faɗi darussa guda uku da suke cikin wannan hadisi, akwai darasi guda da ya saura. Insha Allah wani mako sai mu ƙara sashi kafin mu ci gaba da hadisi na 11. Akwai tambayoyi ko?
Okay, za ka dauki wannan. Cewa menene gaskiyar magana da ke cewa sunan Allah Ar-Rashid bai inganta ba?
Kalmar Ar-Rashid cikin sunayen Allah Maɗaukaki da As-Sabur dukkansu ba su inganta ba. Ya zo cikin hadisin Abba, hadisin mun ce bai inganta ba. Me tambaya ta gaba?
Ya ce kenan riwayar sunayen Allah yana zama bid'a kenan, idan kuma ba bid'a ba ce to a wani tsari yake ake.
Wanda muka ce wannan sunayen Allah 101 waɗanda mutane galibi suke mu'amala da shi, hadisin da ya ruwaito sunayen bai inganta ba, shine mai tambaya yake tambaya cewa to sai a ce waɗannan sunaye na Allah Maɗaukaki bid'a ne, ba bid'a ba ce? Yana da kyau mu gane abin da ake ce ma bid'a, sabon abu ga addini. Ba bid'a ba ce fahimtar wani malami ne cikin magabata, Al-Walid bin Muslim Maula bani Umayya, kamar riwaya ke na ta Al-Imam Tirmidhi, fahimtar malamin ne kuma yayi daidai saboda kowa ma ana son yayi kokari ya gane sunayen Allah daga ayoyin alqur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad saboda Allah madaukaki ya gaya mana cewa yana da sunaye kyawawa fad'uhu biha mu ringa roƙon sa da waɗannan sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam har yabar duniya bai kirga mana sunayen nan ba illa da yace mana akwai guda 99 waɗanda in mutun ya kiyaye su zai shiga aljanna ashe akwai buƙatar kowa ya dinga kokarin ciro waɗannan sunaye ya gane su wannan malami yayi kokari fahimtar sa ta nuna mar waɗannan sunaye sune suka waɗanda sune sunaye 99 din waɗanda ya ciro daga ayoyin alqur'ani da kuma hadisai to illa dai an samu kuskure cikin fahimtar tashi saboda waɗannan sunaye hakika akwai da dama waɗanda basu ma inganta ba kasan kuma sunan Allah mun riga mun yi bayani cewa tawqifi ne kamar yadda al-Imam Suyuti yayi bayani fa duba littafin Sunanun Nasa'i al-Imam Suyuti yayi sharhan Sunanun Nasa'i ka duba sharhan Sunanun Nasa'i al-Imam Suyuti yayi magana akan cewa sunayen Allah tawqifiya ne wato ba a shigar da fahimta sai dai abinda Allah ya faɗa ko Annabi Muhammad ya faɗa baka iya harsashe kace ni a gani na ya kamata a kira Allah da suna kaza baka da wannan iko abinda Allah ya kira sunan ya kira kansa ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da shi waɗannan sune iyaka sunayen Allah madaukaki sai dai sharadi ya kamata a tabbatar da ingancin hadisi to sai zaman to wasu sunayen da ya amfani da su hadisan babu su inganta ba sannan kuma akwai waɗanda suna cikin alqur'ani babu shakka amma bai kamata a ce suna ne na Allah ba domin Allah yana da siffa kuma yana da suna akwai abin da ke siffanta aikin Allah ba siffanta zatin Allah ba sai ya zaman to ya dauki wannan ya sa a cikin sunayen Allah madaukaki nayi magana cewa sun kai kamar 19 waɗanda tabbas ya kamata a ce an cire su duk da cewa akwai waɗanda suke cewa sun kai 27 amma an samu kace nace hatta tsakanin malamai dangane da waɗannan din ittifaqan 19 babu shakka suna buƙatan a cire su daga waɗannan sunaye 101 ala kulli halin tunda fahimtar sa ce ana fatan ya samu lada abinda manzon Allah ya faɗa kenan wanda yayi kokarin yayi wani aiki na addini aka samu yayi kuskure yana da lada wanda ya dace da gaskiya ya samu lada biyu ko don haka wannan malami yayi kokari amma tunda an gane akwai kuskure kamata yayi a kauce masa shine yasa najiyar sunayen wasu littafai waɗanda insha Allah idan aka duba za a samu ingantattun sunayen Allah madaukake na'am
wannan tambayar ta shafi amsar da malami ba sai dai tana cewa don Allah malam ka taimaka ka gaya mana sunayen da ba su inganta ba take cikin wannan hadisin na sunayen Allah da kallon
insha Allah na faɗi cewa za mu samu gaba nan gaba wanda zan yi magana akan fiqhul asma'i was sifat domin yana da bayani mai tsawon gaske malamai sun rubuta littattafai da dama irin su al-Imam Az-Zamakhshari Ibn Qayyim al-Jawziyya al-Imam al-Baihaqi tun daga kan malaman farko har zuwa na yanzu littafan suna da yawa ilimi ne mai zurfin gaske amma dangane da sunayen da basu inganta ba cikin su waɗannan tunda waɗannan sunayen su ne muke mu'amala da su kamata yayi a ce an ware su a ce wannan da wannan da wannan su ne bai kamata a ce sunaye ne na Allah ba insha Allah zan yi kokarin gabatar Allah kuma ya mana taimako akai
dangane da cin halas da malami bayani shi mutum da yake hidimar kasa a wata ma'aikata sai waɗansu daga wani department da ba nasa ba su dinga ba shi aiki amma suna da shi